This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Haris dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Talata, 5 ga watan Disamba 2024. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku ci gaban muhawara tsakanin wakilan manyan 'yan takarar shugaban ƙasa a zaben Ghana da ke tafe. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin menene ra'ayinku dangane da manufofin manyan 'yan takarar shugaban ƙasar Ghana? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniyan. Manyan jami'an diplomasiyyar Rasha da Amurka, Sergey Lavrov da Antony Blinken, sun yi musayar kalamai a yau Alhamis a wani taron tsaro na ƙasa da ƙasa kan yaƙin Moscow na kusan shekaru uku a Ukraine, inda kowannen suke zargin ƙasar da ta'azzara rikicin. Lavrov, ministan harkokin wajen Rasha, ya zargi ƙasashen yamma da farfaɗo da yaƙin cacar baka tare da taimakon makamai ga sojojin Kyiv da kuma haifar da arangama da Rasha tare da haɗarin da zai iya rikidewa zuwa wani yanayi mara kyau. Lavrov, wanda ke magana a taron ministocin kungiyar tsaro da haɗin gwiwa a Turai a Malta, ya ce goyon bayan da Amurka ke bayyana Ukraine ya samo asali ne daga sha'awar mayar da NATO a fagen siyasa. Yana mai da'awar cewa bayan abin kunya na Afghanistan akwai buƙatar sake sabon maki. Isra'ila ta ce sabon rahoton da kungiyar Amnesty International ta fitar da ke zarginta da aikata kisan kiyashi a Gaza babu ƙanshin gaskiya kuma an gina shi bisa ƙarya. Yayin da ta yi Allah wani da kungiyar kare haƙƙin bil'adama a matsayin mummunar kungiya ko mai tsaurin ra'ayi. Kungiyar da ke da hedikwata a birnin London ta fitar da wani rahoto a ranar Alhamis, inda ta kammala cewa Isra'ila da sojojinta sun karya yarjejeniyar kisan ƙare dangi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita a shekarar 1948, wadda ta bayyana kisan kiyashi a matsayin ayyukan da aka yi da nufin halaka gaba ɗaya ko wani ɓangare na wata ƙabila ko addini. Rahoton mai shafuka kusan 300 ya kunshi watanni 9 tun bayan harin da mayakan Hamas suka kai a kudancin Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023, wanda ya haddasa kashe mutane 1,200 tare da yin garkuwa da wasu 250. Isra'ila ta kaddamar da wani katafaren harhara ta sama da ƙasa a kan yankin Falastina a matsayin martani, wato matsayin mayar da martani. Muƙaddashin darakta hukumar leƙin asiri ta Amurka ya faɗa wa kwamitin Majalisar Wakilan Amurka yau Alhamis cewa ya yi garan bawul ga harkokin tsaron hukumar bayan da wani ɗan bindiga ya harbi zaɓen shugaban ƙasar Donald Trump a watan Yuli. Muƙaddashin darakta Ronald Rowe ya shaida wa tawagar majalisar da ta ƙunshi Republican 7 da 'yan Democrat 6, waɗanda suka gudanar da bincike kan yunƙurin kashe Trump har sau biyu da bai yi nasara ba a yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa na bara. Abubuwa sun yi zafi a wasu lokuta. Ana sa ran kwamitin zai kada ƙuri'a kan amincewa da wani rahoto na ƙarshe a yau Alhamis. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An saki tsohon ƙaramin ministan zaman lafiya na ƙasar Habasha da gidan yari yau Alhamis, kwana guda bayan da jami'an tsaro suka sake kama shi 'yan mintoci kaɗan bayan da wata kotu ta ba da bailinsa. Jami'an tsaro sun kama Taye Dendiya sanye da kayan 'yan sanda jim kaɗan bayan da ya fita da gidan yari a ranar Laraba, kamar yadda iyalansa suka bayyana. Matar Taye, Sintehu Almehu, ta shaidawa sashen ƙahon Afirka na muryar Amurka cewa an sake sako shi a karo na biyu a ranar Alhamis. Ta ce an kai shi ofishin 'yan sandan tarayya inda ta same shi ta ba shi abinci a safiyar yau. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun buƙaci yin takatsantsan a yau Alhamis. Da ministan lafiya na Congo ya ce gwamnati na cikin shirin kota kwana kan wata cuta mai kama da mura wadda a cikin 'yan kwanakin nan ta kashe mutane da dama. Jinkaye Siya, shugaban cibiyar yaƙi da cututtuka ta Afirka, ya shaida mani labarai cewa ya kamata a yi ƙarin bayani kan cutar nan da sa'o'i 48 masu zuwa, yayin da ƙwararru ke samun sakamako daga samfarin ɗakin gwaje-gwaje na mutanen da suka kamu da cutar. Binciken farko ya sa sun yi tunanin cewa cuta ce mai alaka da numfashi, in ji Kasiya, amma suna buƙatar su jira sakamakon ɗakin gwaje-gwaje. Ya ƙara da cewa akwai abubuwa da yawa da har yanzu babu amsa a kansu, ciki har da hanyar da take yaduwa da kuma yadda ake kamuwa da ita cutar.
Sarkilu Hashim Gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude babur rahotanni. Kamar yadda muka yi alƙawarin ci gaba da kawo muku muhawara da aka fafata kan manufofin manyan 'yan takara zaben shugaban ƙasar Ghana da ke tafi a ranar Asabar mai zuwa a tsakanin Alhaji Aminu Abu na jam'iyyar NPP mai mulki a Ghana da kuma Muhammad Mahfuz na jam'iyyar adawa ta NDC. Mun tsaya inda Alhaji Aminu ya koro bayanin irin ayyukan da jam'iyyar NPP mai mulki ta yi a wannan muhawara da abokin aikin Baba Yakub Makir ya jagoranta.
Ka gani in za ka kofroduwa, ka ga irin development duk da wannan cikin wannan wahalar nan da ake muke ciki, to wannan sannan kuma shi yasa muka kawo abin da ake ce Ghana card. Mun taba kawowa shugaba Akufo takardar izinin zama, domin sai ka san adadin mutanen da kake da shi a kasar ka, sannan za ka san irin cefanin da za ka yi. Saboda haka mun yi waɗannan duka ne ba saboda komi ba ne, domin shi ake ce ma wanda ya san ainihin yake da ilimin tattalin arzikin ƙasa, domin tattalin nan aka ce tattali mun zo ne mu gyara, ba wanda kuma zai gyara bai bata ba, domin dole ne sai an dan bata ma wasu, sai kuma an takura ma wasu wurare, sannan wani abin kuma a yi shi yanda ya kamata da yanda ake bukata. Saboda haka in yau mun ba yara quality education, kuma ka duba WAEC ya yi magana har ya sula, wai an ce wai za a dauka headquarters WAEC nan a tafi da shi wani wuri, wannan ba gaskiya ba ne, ina wannan source ya fito, abinda suke cikin zangonni suke yi kenan. Amma tsakani da Allah, in ana maganan education ga ilimi gabaki daya, ƴaƴanmu yanzu zuwan shugaba Akufo-Addo zuwa yau more than ƴaƴa matasa sama da miliyan 50 miliyan 5 da ƴan kai duk sun samu education, kuma result su quality results har matemi har
su jarrabawan da
suka yi quality, har ma shi dan takarar shugaban kasa John Dramani Mahama tsohon shugaban kasa ya fito ya ce wai wai ainihin malaman makarantar da matasan sun hada baki ne ake ba su wannan result, ba gaskiya ba ne. Ka gani kai komi kullum in za a gina kasa, haka da za mu kawo health insurance, kuma kun tashi kun bar parliament ne kuka fita, kuma tunda ake yin duniya, tunda ake inda za ka san kamar waɗannan Akufo-Addo, shugaba Akufo-Addo da shugaba Bawumia ba ƙananan shugabanni ba ne, domin me kaga majalisarmu, majalisar dokoki ta ƙasar nan ba taɓa raba daidai ba tun daga Kwame Nkrumah har zuwa yau, ba taɓa raba daidai ba, sannan kuma ba taɓa samu a ce wai ainihin kakakin majalisa ya fito daga cikin ainihin jam'iyyar adawa ba sai wannan karo. Kuma shi wannan ma da ke yake kakakin majalisan nan shi kuma shi ma ya kawo shi John cikin NDC. Ka gani kenan, ina son tabbatar maka ya fahimci abin da ake ce masa siyasa.
Malam Mahfuz, na san kana da martani da yawa da zakai akan batutuwa da Alhaji Aminu yayi.
To kamar yadda ko in ce babana yake magana cewa lamarin gwamnatin nan da Ukraine war da COVID ne su ne suka sa masu gwamnatin su bai samu walwala da ya aiki ba. To budaji da cikin cikin wannan corona nan da sauransu, World Bank aka ba da loan
bankin duniya
ta ba da rance da dama, kuɗi da dama unprecedented, ba taɓa samun shi cikin ƙasar nan ba. Aka IMF aka ba da loan kuɗaɗe da dama, ya haƙuri aka ba da kuɗaɗe da dama, wannan kuɗaɗen na suka shiga ciki. Ukraine ma da ake jefa Ukraine da ake jefa musu ba ma ba mai da dama, wannan ƙasar ma bireji da ake sayarwa ƙasan wurin nan yana da sauki fiye da namu. Yanda ake sayar da bireji a ƙasar su ma akwai sauki kan namu. China da Wuhan akwai garin da aka da koronan ma da kanshi ta sauka a wurin Wuhan, wannan wurin nan ma da korona ya zo mu sun samu walwala kan mu da ba mu ga Russian war ba, Russian Ukraine war ba, korona me muka gani. To kaga da sai sa wayannan mutane za su tsaya kan wannan abu, su zo su yaudari mutane su ce kama a'a, saboda Ukraine war ko Wuhan menene ko bidede, saboda shine Ghana ya shiga cikin wannan mawuyacin hali, ƙarya ne, saboda an ci kuɗin ƙasa, an print kuɗi da dama, kuɗaɗen da bai kamata a print ba. Bank of Ghana, Central Bank of Ghana, an matse shi aka ce ya print kuɗi, an zo ana raba kuɗi kaman yanda ake raba flyer. Haka kuma bai kamata ya zama. Economists sun ce maka, masu tattalin arzikin ƙasa sun ce maka, kama idan za ka ga wuya cikin gari, wannan sa'ili da ka ga akwai manya-manyan currency cikin hannun mutane, ko kuɗi ka ga yayyawa cikin gari, kuma alhali ba aikin da ake yi wannan a generate wannan kuɗi, sai ka san kama wannan lokaci akwai wuya. Very few people, mutane kaɗan na da kuɗaɗe da yawa hannunsu, amma da yawa ba kuɗi a hannunsu, lokacin ne matsala yake zuwa, saboda waɗannan mutanen nan ba su da aikin yi balle ma su samu kuɗi su je su ci abinci. Al'umman Ghana sun ga yanda ake tafiyar da ƙasa, lamarin ƙasa, in ka duba yanda za ka je ka sai abinci dukunu, abinda ake sayarwa da 1 cedi 50 pesos yanzu ya kai 5 cedi 7 cedis. This is abinda mutane ke ji kenan, zafin da mutane ke ji kenan.
To madalla, yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin menene ra'ayinku dangane da manufofin manyan 'yan takarar shugaban kasar Ghana? Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi waiwaye akan wasu mahimman batutuwa da muka yi nazari a kansu cikin wannan shekara ta 2024 mai binkwana. Sunana Aisha Mu'azu. Masana sun dade suna wayar da kai akan yadda muhallin duniya yake gurbata sakamakon ayyukan ci gaba da kasashe da kuma manyan masana'antu suke gudanarwa. Dalilin kenan da yasa aka fito da wani tsari da ake kira carbon credit da carbon financing, domin ba da dama ga kasashe da ba sa iya cike gurbin da aka ba su samun kuɗi ta wannan hanya. Kuma shirin yanayi da muhalli ya waiwayi wannan batu a ranar 4 ga watan Afrilu na bana. Ga wani gutsire daga cikin shirin. A yunkurin tabbatar da rage tasirin sinadarin carbon a cikin muhalli, kasancewar yana daga cikin jerin sinadaran da ke gurbata muhalli, an bijido da wasu dabaru da za su taimaka ta yadda za a iya samun muriyar wannan sinadari a wani bangaren, kuma a daidaita adadin sinadarin da su halewa kamfanoni ko kasashe su fitar, kamar yadda Dr. Ibrahim Kabir, shugaban hukumar kula da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, ya yi bayani a game da abin da ake nufi da carbon credit.
Shekarun baya a zama daban-daban, kasashen da suka ci gaba saboda koke-koken da suke samu daga masu nazari wato researchers da kuma abubuwan da suke bayyana da ake alakantar da su da canjin yanayi, suka dauki miƙati, suka yi himma wajen ganin cewa an fito da wasu hanyoyi ko tsare-tsare wanda ka iya sawa a rage watsa wannan gurbatacciyar sinadari na carbon a cikin muhalli. A nan ne aka samu maganar su carbon credit, wanda shi a tarihi mafi kusa-kusa an fara magana akan shi carbon credit ne a wani zama da aka yi da ake kira Kyoto Protocol, wadda kusan kasashen da suka haɓaka wajen manya-manyan masana'antu da sauran kasashe da suka samu halatta gabaki daya watan Disamba na shekara ta 1997 kenan, suka haɗu suka rantaba hannu akan hanya mafi sauki da za a rage watsa wannan sinadari na carbon wanda yake gurɓata muhalli. To wannan ne, daga nan ne kalmar ta fara watsuwa, ta shiga bakin manazarta, ta shiga bakin 'yan jarida, kuma har ta gangaro ta watsa duniya gabaki daya, Na biyu, carbon market kaman yadda sunan yake din wuri ne da ake saida ita wannan gurbataccen iska ko gurbataccen sinadari, wanda shi wannan carbon credit din da aka fara magana akai, wanda tsari ne na da ake dubawa na tsakanin ƙasa da ƙasa ko kamfani da kamfani a samu wata yarjejeniya. An ba da tsare-tsare shi wannan zama da aka yi na Kyoto Protocol cewa ƙasa kaza, misali da ta ci gaba wajen hidimar masana'antu, ga adadin abin da za ta iya bari ya fita muhalli a cikin ayyukanta da take, ko kasuwancinta da take, ko wani abu na kaman production kenan za a ce na abin da take sarrafawa. To wata ƙasa za ki ga an ba ta wani adadi, misali ƙasashe guda biyu wanda koda kuwa tattalin arzikinsu ta wajen yawan masana'antu ya zama daidai ko da ya bambanta, to sai aka samu cewa kasashe guda biyun nan an yadda cewa kowace, misali wannan za ta fitar da ton 1,000 na carbon na sinadari da za ta iya sakewa daga cikin harkokinta na sarrafa abubuwan da take sarrafawa. To ita ma wannan sai aka ce gashi an bata wani adadi. To wannan adadin da aka bata din kaman lasisi ne na cewa an yadda ga adadin carbon din da za ta bayar, to shine ake kira carbon credit.
A ranar 10 ga watan Oktoban bana kuwa, shirin yanayi da muhalli ya taɓo batun ambaliyar ruwa da ya shafi jamhuriyar Nijar a bana. Ibtila'in dai bai tsaya iya Nijar kaɗai ba. Ya zuwa watan Nuwamban bana dai, rahotannin kungiyar ƙasa da ƙasa na Norway da ke bibiyar al'amuran 'yan gudun hijira ya bayyana cewa sama da mutum miliyan 2.3 ne ambaliyar ta shafa a ƙasashen yankin yamma da Sahara, waɗanda suka haɗa da ƙasar Nijar, Chadi, Najeriya, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da yankin Afirka ta tsakiya, wanda ya shafi kadadar filayen noma 354. Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilaberi, kuma masani akan al'amuran sauyin yanayi, ya yi tsokaci akan ambaliyar ruwan ta bana, inda ya ce
yanzu dai lalle an san lokacin damuna ne, kuma gonakai wanda ruwa ya zo ya mamaye su ya musu ambaliya sun kai kaman marabba'in eka 300,000. Ita dai abinda minista ɗin ta bada ta ce eka 2,763. To da yake tun 7 ga wata ne ta bada wannan raskwana, yanzu kenan abin ya yi haka tun daga 7 zuwa yau, kuma akwai yanda ake tsammanin abin wanda wannan babbar ma'aikata ta OSHA ta Majalisar Ɗinkin Duniya yadda ta kwatanta cewa a yanda damunan nan take tahiya za a samu kaman mutum 300,000 wanda za su shiga cikin halin kaka na kayi saboda gyaran da ruwa za su iya kawowa.
Wani gari Tiliya motoci ne wanda suka fito daga kasuwa ta Garantawa za su koma ƙauyukansu, kawai ruwa ya tare hanya, kuma duka motocin nan suka ciwu cikin ruwa da su da mutanen su wajen mutum 50 da wani abu suka mutu. Daga wannan ma yana cikin abin da ake faɗi ma mutane, duk bitar da ake mutane ba su ji, saboda an san cewa in ana ruwa ko hanya ba ɗaukanta, saboda hanya tana da talalabiya. To amma kin gani yanzu mutane biyu suke.
A wani bangaren kuma, Dr. Aliyu Abubakar Sadiq, ɗan jarida kuma ɗalibi mai nazari akan al'amuran da suka jibinci addini da kimiyya, ya yi bayani ne akan tasirin motsin wata akan al'amuranmu na duniya.
Hakika shi wata yana da matukar muhimmanci yadda rayuwa take gudana yanzu a doron duniya, musamman in aka yi la'akari da abubuwa guda biyu, wato yadda igiyar ruwa take motsi da kuma yadda kusurwar yadda duniya ta tasgada ta karkace a digiri 23 din nan. Waɗannan abubuwan guda biyu duk sakamakon alaƙar maganaɗisu da yake tisga tsakanin duniya da wata yake kawo, kuma waɗannan abubuwa su suke tasiri wajen yadda yanayi yake faruwa na bazara da rani da sanyi da damuna. Idan da babu wata, gaskiya rayuwa yadda muka san ta fa a yanzu ma sai mu ce da ba za mu iya yin ta yadda take a yanzu ba. Yana da muhimmanci da matukar tasiri wannan duk igiyar ruwa da take kai komo din nan sakamakon maganaɗisin wata ne da yake fusgar duniya, duniya tana fusgarsa. Sannan karkacewar kusurar da duniya take shi ma sakamakon wannan tisga ne ta maganaɗisu, wanda kuma shi ya ba da damar yanayi ake samun winter a northern hemisphere, a samu sama a southern hemisphere, da kuma yadda ma climate and weather yake faruwa a doron duniya.
Mai sauraro, ya abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya amince, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara a shiri na gaba.
To madalla a gaida Maman Aliyu. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau tambaya ce mai cewa shin menene ra'ayinku dangane da manufofin yan takarar shugaban kasar Ghana? Kamar yadda muka ce, lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1202980650. Muna sauraron ku. Waye daga jihar Nasarawa?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari.
To Malam Bashir, muna jin ka.
Kasan Ghana dai muna musu fata alheri, Allah sa ya zabi a gama lafiya. Kuma manufan waɗannan yan takara, musamman su waɗannan guda biyu da ake rakasa a kan su, da ya samu duka abin a yaba ne a ƙarƙashin nasu, saboda kowanne abin da ya kama na wurayen yana da cikin yan juna. Kuma dukkansu manufofin su shine cigaban kasan Ghana. Muna fatan duk wanda Allah ba shi nasara ya sa ɗan uwan shi murna.
To mun gode Malam Bashir daga jihar Nasarawa. Yanzu waye a jihar Bauchi?
Kuna magana da Alhaji Suleiman Bisko, bakin kasuwar Gambaki, karamar hukumar katagun azare jihar Bauchi.
To Alhaji Suleiman, muna jin ka.
Gaskiya akan wayannan yan takara na Ghana, ya kamata Ghana dama demokuraɗiyya ta taka rawar gani, domin an taɓa zaɓe gwamnati tana kai an taɓa kare ita, kuma sannan shima wanda yake kai aka zo aka juta kare shi. Wannan an yi demokuraɗiyya, domin suna kwatanta ɗani, kuma duk wanda ya zo zai mai da hankali ga talakawansa. Muna fatan Allah baiwa mai rago sa'a. Alhaji Suleiman Bisko, bakin kasuwar Gambaki, karamar hukumar kat.
To amin, mun gode. Yanzu kuma sai jihar Kebbi, waye akan layi?
Salamu alaikum, kana magana da Dan Asabe mai fata daga Yauri jihar Kebbi.
To Dan Asabe, menene ra'ayinka?
To da farko dai ina yin ma al'umma ta Ghana fatan alheri, da fatan za a yi zaɓe lafiya, a kare kuma lafiya. Kuma ina umurtan su da kada su yi zaɓe irin ɗan Najeriya, a zaɓi shugaba mai kishin ƙasa wanda zai kawo ci gaba a ƙasar Ghana. Saboda mun yi zaɓe, amma mun yi zaɓe ta mun dare mu a Najeriya. Gaskiya kishin.
To mun gode Dan Asabe ya wuri. Yanzu za mu je ka jihar Katsina, waye akan layi? Hello, kana jin mu? To ina ga kamar layin sai yana da tangarda. To muna jin ka Yobe.
To akan me kuke tattaunawa?
Muna tattaunawa akan menene ra'ayinka dangane da manufofin manyan yan takarar shugaban kasar Ghana.
To gaskiya yan takara ina so Allah musu zaɓi shugabanni na gari masu tausayi, talakawa su iya su duba a cikin wanda da ya yi da kuma wanda yake so ya koma, su samu wanda zai zame wanda zai kawo sauyi mai ma'ana, wanda zai sa ƙasa ta ci gaba, a samu gina ƙasa, kuma a yi wa talakawa adalci, a samu cikakken shugabanci na gari.
To mun gode. Yanzu za mu leƙa jihar Bauchi, waye akan layi?
Ibrahim Barazu shi na Udubuɗa, yan hukumar gama jihar Bauchi, Najeriya.
To muna jin ka Ibrahim.
Yawwa, ina muku faɗa da kai game da wannan sabon da yake. Gaskiya ubangiji Allah da ya zaɓa shugabanni na gari.
Amin.
Yawwa, sai daga mai magana Ibrahim Barazu shi na Udubuɗa, yan hukumar gama, na gode, ya tayi lafiya.
To amin, mun gode mu Malam Ibrahim. Yanzu za mu je jihar Jamhuriyar Nijar, waye akan layi?
Assalamu alaikum murya Amerika, mai magana Umma Mala Ali, shugaban kula murya Arewa Dogon Nuki a cikin jahohin Nijar.
Amma alaikum salam Mala Ali, muna jin ka.
Da alheri, zaɓen da za su yi su zaɓi cikakken asali shugaba wanda zai riƙe ƙasar su ta Ghana. Kafin zaɓen tumun dare, don sabida kusan duk Afirka akwai sarwa suna zaɓen tumun dare, don Allah don annabi talakawa ku haɗe kanku da musulmi da kirista, duk wanda samu Allah ya taimake ku zaɓi na ƙware. Na gode murya Amerika.
To mun gode. Yanzu za mu je jihar Kaduna, Najeriya, waye akan layi?
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alarama, menene ra'ayinka?
wani ra'ayi na dangane da manufofin 'yan takarkarin nan dukkansu manufa ne masu kyau matuƙa. Kira na dai gare su karsa addini ko ƙabilanci a harkar siyasa. Shiga a cikin waɗannan 'yan takarkarin ba ma wai manyan ba har ƙananan jam'iyyu, wane ne zai kai ga Ghana ta samu ci gaba, a samu walwala da kuma arziki a ƙasar gabaki ɗaya? Sai su tabbatar da sun zaɓe shi, kuma ita ma hukuma ta tabbatar da wanda jama'a suka zaɓa ba a karkatar da zaɓen ba.
To, masu sauraro, mun gode da wannan kira naku na waya da kuka yi mana, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To, madalla, kafin kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙo. Allah ya yarda, ranar Asabar ɗin nan mai zuwa ce ta 7 ga watan nan na Disamba, miliyoyin mutanen Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe don zaɓar wa kansu sabon shugaban ƙasa da wakilan majalisun dokoki.
Kan haka ne sashen Hausa na muryar Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da ya yi na kawo muku tarin rahotanni, bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zaɓe na Ghana.
Saboda haka, ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kullum domin samun cikakku, kuma sayi han bayanai na rediyo, talabijin da shafukan duniyar gizo kan zaɓen wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka.
Za ku iya bibiyar rahotannin namu na rediyo, talabijin da duniyar gizo duka a shafinmu na voahausa.com.
Sashen Hausa na VOA duniya
a tafin hannunku.
To, madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya amma takaice.
To, a takaice, manyan jami'an diflomasiyyar Rasha da Amurka, Sergey Lavrov da Anthony Blinken, sun yi musayar kalamai yau Alhamis a wani taron tsaro na ƙasa da ƙasa a yaƙi, wato kan yaƙin Moscow na kusan shekaru uku a Ukraine, inda kowannen suke zargin ƙasar da ta'azzara cikin rikicin. Lavrov, ministan harkokin wajen Rasha, ya zargi ƙasashen yamma da farfaɗo da yaƙin cacar baka tare da taimakon makamai ga sojojin Kiev da kuma haifar da arangama da Rasha, tare da haɗarin da zai iya rikidewa zuwa wani mummunan yanayi. Lavrov, wanda ke magana a taron ministocin kungiyar tsaro wato da haɗin gwiwa a Turai a Malta, ya ce goyon bayan da Amurka ke bai wa Ukraine ya samo asali ne daga sha'awar mayar da NATO fagen siyasa. Isra'ila ta ce sabon rahoton da Amnesty International ta fitar da ke zarginta da aikata laifin kisan kashi a Gaza babu ƙanshin gaskiya, kuma an gina shi bisa ƙarya, yayin da ta yi Allah wadai da kungiyar kare haƙƙin bil'adama a matsayin mummunar kungiya kuma mai tsatsauran ra'ayi. Kungiyar da ke da hirkuta a birnin London ta fitar da wani rahoto ranar Alhamis, inda ta kammala cewa Isra'ila da sojojinta sun karya yarjejeniyar kisan ƙare dangi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita a shekarar 1948, wadda ta bayyana kisan kiyashi a matsayin ayyukan da aka yi da nufin halaka gaba ɗaya ko wani ɓangare na wata ƙabila ko addini. Muƙaddashin daraktan hukumar leƙen asiri ta Amurka ya faɗa kwamitin Majalisar Wakilan Amurka cewa ya yi garan bawar a harkokin tsaron hukumar bayan da wani ɗan bindigaye wato ya harbi zaɓen shugaban ƙasar Donald Trump a watan Yuli. Muƙaddashin daraktan Ronald Rowe ya shaidawa wata tawagar majalisar da ta ƙunshi 'yan Republican 7 da 'yan Democrat 6, waɗanda suke gudanar da bincike akan yunƙurin kashe Trump da aka yi.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gwal da ya karanto labarai, da producer mu Julie Lazarus Gresham, da kuma injiniyan mu na yanzu Rob McLean, ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke muku fatan alheri.